ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا أنقوانا من قيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwarmu a wannan majalisi mai albarka na masallacin da ke cikin asibitin FMC da ke garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi da muke karanta sirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan majalisi shine majalisi na 60 a wannan yammaci na juma'a 1 ga watan Dhulhijja na shekara ta 1445 wanda yake dadai da 7 ga watan 6 shekara ta 2024 babin da muke karatu cikin sa wanda mun dauki zango mai tsayi muna karatu cikin babin shine ad-da'watu sirran da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yayi ta yin ta a boye lokacin da ya fara da'awar sa ya fara ta ne a boye bai bayyana ta ba to gabar da muka tsaya a kanta a makon da ya gabata mawallafin wannan littafi na Nurul Yaqin yayi kokarin takaita bayani dangane da wannan da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kalmomi guda biyu kalma ta farko mun karanta ta a makon da ya gabata inda yake cewa wa hakaza da khala haula'il ashrafu fi dinil islam yayi bayani cewar cikin waɗanda ambatan su ya gabata waɗanda suka karbi musulunci a yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da'awar sa a boye waɗanda suka karbi musulunci a yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da'awar sa a boye akwai madaukaka cikin su waɗanda masu fada a jini sannan kuma akwai waɗanda Allah madaukakin sarki ya yalwata musu dukiya to amma tare da haka suka zo suka karbi musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya daga takobi ya fiskance su da shi ba sa'annan kuma ba tare da suna kwadayin zai ba su wani abun duniya ba ai ma in ka duba da yawa-yawan su abin da suka mallaka na dukiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mallake shi ba domin shi yana tare da matarsa ma a gidan matar tasa yake zaune saboda ita tana da wadata shi kuma ba shi da abin hannunsa sannan kuma wannan mata tasa ita ta yassare masa dukiyarta ya amfana da dukiyar tamkar dukiyarsa to kaga tunda shi ma bashi aka yi ya amfana da ita ai ba zai yi amfani da ita wajen baiwa mutane dan su shiga musulunci ba kenan waɗannan madaukaka da suka shiga musuluncin gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan Allah ya hukunta musu shiga ya hukunta musu shiriya ba tare da an tsoratar da su ba tare da an kwadaitar da su da wani abun duniya ba kenan taufiki ne da dace na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan kalma ta farko kenan wanda bayani ya gabata a kanta a makon da ya gabata to sai kalma ta biyu wacce da ita ya kare wannan babi da yake magana kan da'awar manzon Allah da yayi ta yin ta a boye a lokacin da ya fara da'awarsa. Yace walladina taba'uhu min almawali, sannan kuma waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin yantattu, bayi waɗanda aka yanta, ikhtarul adha wal ju'a wal mashaqqati ma'a ittiba'ir rasuli sallallahu alaihi wa sallam, sun zabi cutarwar da za a musu, da tsangwamar da za a musu, da yunwa da za su wuni da ita, su kwana da ita, da wahalhalu da za su samu kansa a ciki, ma'a ittiba'ir rasul, tare da bin manzon Allah. Sun yadda su bi manzon Allah koda za su kwana da yunwa, koda iyayen gidansu za su hana su abin da za su sa a baki, koda za su cutar da su, koda za su tsangwame su, sun zaɓi su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bi haythu law ittaba'u sadatahum lakanu fi hadhihi ad-dunya ahda abalan wa an'ama 'aishan, duk da cewar da za su yi da'a wa shugabanninsu, iyayen gidansu, jagororinsu, waɗanda suka mallake su, da sun kasance cikin mafi kwanciyar hankali da kuma walwala a zamansu na duniya, amma duk da haka suka ƙi su bi iyayen gidan nasu, suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me yasa haka ya faru, tare da cewar iyayen gidan nasu suna tsangwamar su, su hana su abinci, cutarwar safe daban, na rana daban, na dare daban, amma suka ce sun ji sun gani za su bi manzon Allah. Bin manzon Allah nan da za su yi ba wani abu zai ba su na duniya ba. Yace Allahumma laysa dhalika illa min hidayati llahi wa sutu'i anwarid dini alaihim, ba komai yasa haka ba, face shiryar Ubangiji gare su. Suka ce sun ji sun gani su bi manzon Allah, shiriya ce ta Ubangiji da kuma yadda hasken wannan addini ya bayyana a kansu. Wannan shi ya sanya su suka doge, suka cije, suka ce sun ji sun gani za su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da dadi ba dadi za su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace hatta adraku ma hum alaihi min ad-dalala, Allah madaukakin sarki ya rubuta musu shiriya ta yadda suka riski batan da suke ciki, a baya fa ashe suna cikin bata, na bautan gumaka da suke yi, na neman albarka da suke gurin gumaka. Wa ma alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min al-huda, sannan suka riski abin da annabi yake kansa na shiriya, wanda tafarkin da annabi ya zo da shi shine tafarkin tsira. To wannan yasa suka karbi wannan addini gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan an kula ƴan uwa dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka karbi musulunci a gurin manzon Allah, a yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta da'awarsa a boye, in muka kula zamu ga bangarorin mutane ne guda biyu. Bangare na farko madaukaka cikin Quraishawa, madaukaka a duniya, kuma madaukaka wajen fada aji, sannan kuma madaukaka ta fiskar kabilar da suka fito. Idan ka dauki kamar misali Sayyidina Uthman, Allah yarda da shi, madaukaki ne ta fiskar kabilar da ya fito tunda ba Quraishi ne. Sa'annan kuma madaukaki ne a idan su kansu Larabawan Makka din, dan suna ganin girmansa, suna ganin kimarsa, suna ganin darajarsa, hatta kai ta kawo idan ɗa ya dami mahaifiyarsa da kuka jinjiri takan ɗaga shi tana rarrashinsa. Mun za akwai wata al'ada da iyaye mata suke na rarrashin ƴaƴa, sai ka ji tana ɗan rera waƙa hakan nan dan ta rarrashi ɗanta ta samu yayi shuruto. Su ma Larabawan jahiliya gabanin zuwan musulunci suna da wannan ɗabi'a da al'ada ɗin. Idan ɗa ya furnaci mahaifiyarsa da kuka, tana ƙoƙarin rarrashinsa, sai su ta rera wata waƙa wacce ta ƙunshi jinjina wa Sayyidina Uthman. Kuma duk lokacin Larabawan Makka haka suka tafi akan wannan ɗabi'a. Waƙar da suke ita ce uhibbuka warrahman hubba quraishin li Uthmana, uhibbuka warrahmani hubba quraishin li Uthmana. Wannan tun kafin zuwan musulunci. Idan ɗa ya damu mahaifiyarsa da kuka, ta ɗaga shi tana masa rawa, tana rarrashin su, sai ta yi ta cewa uhibbuka warrahmani hubba quraishin li Uthmana, ina son ka na rantse da mai rahama shine uhibbuka warrahmani ina son ka ya kai wannan dan danawa warrahmani na rantse da mai rahama shine ubangiji hubba quraishin li uthman irin soyayyar da quraisha suke yi wa uthman kaga usman kenan madaukakin mutum ne madaukaki ne ta fuskar kabilar da ya fito tun da kabilar quraisha ba kabilar da ta kai ta daukaka haka annabi ya bayyana mana inda a cikin alqur'ani Allah ya ambace ta kuma ya ambaci sura su kutum da sunan wannan kabila suratu quraish akwai suratu quraish a qur'ani ko li ila fi quraish sura su kutum Allah ya ambata da sunan wannan kabila ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wannan ya nuna sayyidina usman madaukaki ne ya fito da kabila madaukakiya sannan kuma har ila yau cikin wannan kabilar yana da kima yana da daraja saboda ƴan kabilar suna son sa sannan kuma baya ga haka mutun ne mai wadata mutun ne mai arziki to amma tare da haka ya zo ya karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu idan ka dauki abdurrahman dan auf mutun ne wanda malamai suna ta shi kansa bai san yawan dukiyar sa ba idan ka dauki sayyidina abubakar Allah yarda da shi yana cikin masu wadata cikin quraishawa kuma yana da daukaka a cikin quraishawa domin abinda malaman tarihi suke hakaitowa cikin quraisha kaka ba wanda ya kai shi sanin nasabar kabilar larabawa sanin nasaba kuma ba kowa zai iya ba sai wanda Allah ya yi wa baiwa to shi sayyidina abubakar Allah ya dade shi yana da wannan baiwar da Allah madaukakin sarki ya masa to wannan kadan daga cikin misalan mutane waɗanda suke madaukaka kuma suka zo suka karbi musulunci gurin annabi kaga kenan ba da kwadaitar da su da wani abun duniya bane yasa suka karba sannan ba da tsoratar da su da tsawatar da su yasa suka karba ba a sun karba ne tawfiki na ubangiji subhanahu wataala to idan ka dawo daya hannun kuma akwai makaskanta waɗanda ba su da daukaka a cikin larabawa din su ma sun karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallama babban misali da zamu dauka wannan gabar Zaid ibn Haritha bawa ne na Khadija Allah yarda da ita ta mallaka shi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi to kaga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fara da awarsa Zaid ibn Haritha shi ma yana cikin waɗanda suka karbi musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wuri sannan kuma ga Ummu Ayman matarsa ita ma baiwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya fara da'awarsa ita ma ta karbi musuluncin gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba a mance ba a baya mun yi bayani cewa manzon Allah ya hada ta da Zaid ibn Haritha sun yi aure to wannan shine bayanin da mawallafin wannan littafi ya kare wannan babi da shi babu da'awati sirran babin da yake magana kan da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a boye to yanzu babin da za a je gare shi shine aljaharu bitabliq bayyana da'awa bayyana sakon da aka aika manzon Allah kenan da'awar manzon Allah ta bi mataki matakin ta na farko ba a yi ta open ba a yi ta bainal jama'a ba a yi ta a bude ba a boye aka yi ta yin ta duk wanda ake kyautata tsammanin in an kira shi ga musulunci zai musulunta kuma babu wani cutarwa da zai yi wa waɗanda suka musulunta ko ya musu bita da kulli sai a je a tallata masa musulunci kuma cikin ikon Allah sai karbi musulunci din to gabanin mu shiga wannan babi na biyu wanda yake da alaka da da'awa akwai abubuwa guda biyu da ya kamata mu duba karkashin babin da muka kammala karatun sa a yanzu shine ad-da'watu sirran abu na farko zamu duba mu ga adunkule abubuwan da ita wannan da'awa ta da annabi yayi a boye ta kunsa adunkule wato zamu dunkula abubuwan da da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama ta kunsa cikin jumloli guda uku jumla ta farko wa dangane da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayin ta a boye za mu fahimci cewar hakan ya kamata dama manzon Allah ya yi, saboda yanayi da ya samu kansa a ciki, da guri da ya samu kansa a ciki, tsakiyar mutane waɗanda suke masu bautan gumaka, wanda sun taso tun kaka da kakanni, gumakan da suke cikin ɗakin Ka'aba da kewayensa sun doshi gumaka 400. To kaga wannan ba ƙaramin aiki bane a ce rana tsaka an zo an kakkabe su daga wannan bauta da suke na gumaka, saboda sun taso a kansa. Haka suka samu iyayensu, iyayen haka su ma suka samu iyayensu, su ma haka suka samu iyayensu hawan hawa. To ka ce rana tsaka lokaci guda za ka zo ka kakkabe su daga wannan aiki na bautan gumaka, wannan ba ƙaramin aiki bane, jan aiki ne. To shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fara da'awarsa yaga babu maslahar ya fito da ita bainar jama'a, saboda da'awar ba za ta samu karbuwa ba, murƙushe ta ma za a yi a wayi gari, ba amanta ba labarinta, sai ga maslaha tana hukunta yayi da'awar tasa a boye. Sannan kuma ba kowa zai kira ba, sai wanda yake kyautata masa tsammani in ya kira shi zai karbi da'awar, ko da kuwa yana da kusaci gare ka. Duk irin kusacin manzon Allah da wanda zai kira, baya zuwa kai tsaye ya kira shi sai in ya samu nutsuwa cewar in yaje ya kira shi zai karbi da'awar, sannan kuma ba zai yi ta cin kafar da'awar ba. Shi yasa babban misali da zamu dauka a wannan gaba din shine Ali dan Abi Talib, ai karkashin manzon Allah yake. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi aure yaje ya samu babbansa, in ba amince ba mun karanta wannan a baya, yaje ya samu babbansa Abu Talib. Abu Talib kuma yayi ta dawainiya da wahala da Annabi sallallahu alaihi wasallama, yayi ta bashi kula da kariya tun yana dan shekara 8 har zuwa lokacin ma da ya aure ma bai daina bashi kula da kariya ba. Annabi yayi aure yana dan shekara 25, to tun yana dan shekara 8 yake karkashin kulawa na babbansa Abu Talib. To amma Abu Talib mutum ne wanda yake talaka, ba shi da abun hannunsa, ba shi da wadata, kuma Allah ya hore masa iyalai, ƴaƴa suna nan, Allah madaukakin sarki ya hore masa da ƙyar da ƙyar yake samu ya ciyar da su. To manzo Allah yanzu da Allah madaukakin sarki ya masa taufiki, ya masa gamo da katar, ya hada shi da mata wacce take mai arziki, to sai zama manzo Allah ba shi da matsala dangane da abin da zai sa a bakinsa, har ma zai iya yi ma wani alfarma ya karu da shi, tunda matar tasa mutum ya kirkice wacce take ta san ya kamata ta yadda ta sadaukar da dukiyarta ga manzon Allah, ya abin da yake so cikin wannan dukiya ta tamkar dukiyarsa. Shi yasa ma Allah ya musanya mata da gida a aljanna. Takanas Allah ya dauko ya aiko mala'ika Jibrilu ya zo ya mata sallama, kuma ya ce a mata bushara da gida a aljanna, gidan da babu hauragiya ciki, babu hayaniya, babu gajiya a ciki. Me yasa Allah mata wannan tukuici? Saboda yanda ta bada gudunmawa wa manzansa sallallahu alaihi wasallam. Haka wai gari manzansa ba shi da bukatuwan gunda zai zauna, baya tunanin suturar da zai sa, baya tunanin abin da zai ci, wannan duk ta dauke masa. To kaga wannan zai nuna maka kenan mai da'awa idan ya samu waɗannan abubuwa sun zamanto masu sauki a gabansa, ba abin da zai zama a gabansa sai da'awarsa. To amma idan ya zama mai da'awa yana tunanin abin da zai ci, yana tunanin kaza da kaza da kaza, to fa da'awar ba za a same ta yadda ya kamata ba. Wai Bahaushe yana cewa mai da'awa babu dawa sai ya shiga dawa, ba dawa sai ya shiga dawa, sai ya kauce. To shine, to Allah hikima irin tasa sai ya hore wa manzansa wacce za ta taimaka masa, ta bashi gudunma a waɗannan ɓangarori, yanzu ba abin da zai zama a gabansa sai da'awarsa. To manzo Allah da ya ga haka, sai ga babu laifi idan wani ya karu da shi ya ci wannan alfarmar. To shine ya je samu babbansa, zai rama masa irin abin da ya masa na ihidima da ɗawainiya. Shine ya ce ya bashi Aliyu. Aliyu a lokacin ɗan ƙanƙani ne, bai wuce shekaru 5 ba, Annabi ya ɗauke shi ya zo da shi ya zauna da shi gabansa. Wasu malaman ma suka ce bai ma kai 5 ɗin ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauko shi ya zo ya ajiye shi gabansa, ya ci gaba da bashi kulawa da kariya, ya ci gaba da masa hidima da ɗawainiya kamar ɗan da ya haifa a cikin sa, dube da yadda mahaifin Aliyu shi ma yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama hidima da dawainiya har zuwa lokacin da aka yi wahayi wa Annabi, da aka yi wahayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama bai gaya wa Aliyu ba, ai da sai gaya wa Aliyu ko yace an mun wahayi, an saukan mun da aya cewa waɗannan gumaka da mutan Makka suke bauta wa shiriri ta ne, Allah shi kadai yake abun bauta, bai gaya wa Aliyu ba. Shi yasa muka ce Annabi lokacin da yazo ya fara da'awar sa, duk kusatinka da shi baya tallata maka da'awar har sai ya samu nutsuwa da garantin cewar in ya tallata maka ba za ka bankade masa sirrinsa ba, sannan kuma ba za ka ci kafar da'awar ba. To Aliyu gashi dai yana kusa da manzon Allah, kusan ma kamar da yake gurin manzon Allah, inda shi yake kula da shi, shi yake bashi ci, yake bashi sha, yake masa, yake ya bashi gurin zama, yake masa sutura, duk wata dawainiyarsa na hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma duk da haka, da aka fara masa wahayi bai kira Aliyu ya ce gashi nan an mun wahayi addinin musulunci, ka shiga ka bar wannan addini na bautan gumakan da aka samu iyaye da kakanni akai, bai kira Aliyu ba. Kwatsam Aliyu wata rana ya shigo ne akai kitibus, sai tar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da matarsa Khadija suna sallah, sai mamaki bai san wannan ibadar ba. To bayan sun idar sai yake tambayar manzon Allah wannan fato, sai manzon Allah yake ce masa kaji addinin musulunci ne gashi in zaka shiga. Kaga a karon farko bai kira shi ya tallata masa ba, har sai da yazo ya gansu tukunna, to anan ne Annabi ya tallata masa addini. Sai ya ce to zan yi shawari da babana. Baban Aliyu menene matsayinsa gurin Annabi? Baffa ne. Sannan bayan baffa kuma shi ya dauki dawainiya Annabi tamkar uba. To me Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Aliyu? Ya ce a ban yadda ka gaya masa ba. Gashi fa kusacin Annabi da Abu Talib, yadda Abu Talib ya yi ta dawainiya da Annabi, sai Annabi ya ce a ban yadda ka gaya masa ba, in har za ka shiga ka shiga, in ba ka shiga ba ka kame bakinka ka kiyaye. Me yasa Annabi ya dauki wannan mataki? Ka bayanin da muka yi ta yi a baya, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan jinjira ce, da'awar jinjira ce, bata girma ba. Mun san kuma jinjiri renan sa ake yi, tarairayarsa ake hazo a lokacin da zai yi ƙarfi ya kawo. To shi ne Sayyidina Aliyu ya je yi tunani, daga baya ya zo ya shiga addinin musulunci. To wannan abu na farko kenan dangane da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yi ta yin ta a matakin farko a boye. Sai abu na biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake da'awar tasa a boye, ya yi wasu tsare-tsare wa sahabbansa, tsare-tsaren da ya yi musu zai taimaka wajen boyuwar wannan da'awa din ba tare da ta bayyana bainar jama'a ba. Shine Annabi bai bari an zo ana haɗuwa ana cika gida guda ba, sai ya yi la'akari da gidajen da suka karɓi musulunci. In an ce gidajen da suka karɓi musulunci, a wayi gari, a gidan mai gidan da matar gidan duk sun karɓi musulunci, kenan wannan gidan ya karɓi musulunci. Ya bambanta da gidan da mai gidan ne kawai musulunta, matar bata musulunta ba da sauran rina aka ba, ko kuma matar ce ta musulunta mai gidan bai musulunta ba. Annabi baya considerin da irin wannan gidan. Gidan da yake mai da hankali kansa shine gidan da mai gidan da matar gidan suka musulunta, wannan gidan ana daukan sa a matsayin musulmai, gidan musulmai, to za a iya sirri a gidan. To Annabi sai yi wata dabara, Allah ya bashi basira sallallahu alaihi wasallama, sai yayi wata dabara, maimakon duka a zo a hadu tunda kullum musulunta ake, a zo a hadu guri guda, wannan ya ja hankali har a gane cewar fa ga abin da suke. Sai ya dauki wani tsari, tsarin da ya dauka shine duk gidan da aka samu masu gidan duka sun musulunta, to sai a riki wannan gidan a matsayin santa cikin santoci na karantar da al'umma. Maimakon ya zama a guri guda kawai za a hada ai ta karantar da mutane abinda ake saukar wa Annabi na Alkur'ani, da dora su a tafarki na addinin musulunci. Maimakon duka a zo a hada a guri guda, hakan zai iya jan hankali. To sai zamanto an rarraba su, sai zama an rarraba su sai a tura waɗannan gidancan waɗancan a tura su gidancan sannan inda annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yake haɗuwa da wasu wani guri ne daban babban misali da zamu dauka karkashin wannan gabar gidan Sa'id ibn Zaid mun bayani ya gabata a kansa da shi da matarsa Fatima bintul Khattab waɗannan mutane guda biyu sun shiga musulunci lokaci guda da miji da matar duka sun shiga musulunci lokaci guda to lokacin da suka shiga musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya riki gidansu a matsayin santa cikin santoci da ake zuwa a hadu a karanta alqur'ani ay kokarin fahimta alqur'ani da kuma aiki da abin da alqur'anin ya kunsa to annabi sai ya kara musu wani mutum guda bayan su biyu sai annabi ya umurci wani cikin sahabbansa wanda shi ma ya musulunta wanda ake kiransa Nu'aym bin Abdullah An-Naham ambatansa ya gabata a baya annabi yace kullun gari ya waye ya tafi gidan Sa'id ibn Zaid ya hadu da shi idan ya je me zai yi a gidan ya je ya zauna za a turo musu malami da zai zo ya karantar da su alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya wakilta Khabbab bin al-Arad yana zuwa gidan Sa'id ibn Zaid yana karantar da shi alqur'ani da shi da matarsa da kuma wani cikin sahabbansa da ake kiransa Nu'aym bin Abdullah An-Naham to haka gida na biyu shi ma idan aka kula cewa wannan gidan masu gidan sun karbi musulunci shi ma sai a dauki wannan gidan a matsayin santa na da'awa to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tai sai ya zamanto mutan Makka basu ankara ba basu gane cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantar da sahabbansa alqur'ani yana dora su a tafarki na addinin musulunci wannan abu na biyu kenan sai abu na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda ya kasance yana haduwa da sahabbansa idan an kula ina ne muka ce annabi yake haduwa da sahabbansa darul arqam ko to abun tambaya me yasa annabi yake haduwa da sahabbansa a darul arqam bin abil arqam alhali shi ma yana da gidansa tunda gidan Khadija a matsayin gida ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dole ne manzon Allah ya hadu da wanda suka musulunta me yasa ya zama dole yanzu tunda sun shiga musulunci ai suna buƙatan karantarwa to kaga wannan yana hukunta dole manzon Allah na haduwa da su to in dole ne ya hadu da su a ina zai na haduwa da su wannan shine abin tambaya to sai zaman to gidan Khadija in manzon Allah ya ce anan zai na haduwa da su akwai illoli guda biyu illa ta farko za a iya ganewa zai kuma iya jan hankali to annabi sai ga babu maslaha ya tara su a gidan Khadija sannan illa ta biyu gidan a bayyane yake a sarari yake a fili yake dume shiga da fita za a iya ganewa sannan kuma gidan ya kasa musu to shine annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi shawari da kadan daga cikin sahabbansa wanda suka musulunta ina ne ya kamata a riƙa a matsayin santa na haduwa da shi da sahabbansa dan ya karantar da su alqur'ani a lokacin qur'ani shine abin da yake karantar da sahabbansa tunda mala'ika jibril yana zuwa masa da wahayi to ina ne ya kamata suna haduwa shi da sahabbansa dan yana karantar da su alqur'ani sai shawari ya cimma ana haduwa a gidan arqam al-arqam bin abul arqam kenan annabi ya gamsu da wannan shawarin tsakaninsa shi da sahabbansa duk sun cimma akan ana haduwa a gidan Arqam bin Abul Arqam to me yasa suka zabi gidan Arqam bin Abul Arqam alali ba shi kadai bane wanda ya musulunta akwai da yawa wanda suka musulunta da za a iya zaben gidajen su misali Abu Bakar ai ya musulunta shi kan ma ya riga kowa musulunta inda an ga dama za a iya zaben gidansa ya zama santa da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai na haduwa da sahabbansa yana karantar da su addini yana karantar da su alqur'ani Uthman ya musulunta kuma mai wadata ne mai arziki ne mai abun hannunsa ne inda an ga dama za a iya zaben gidansa ya zamanto nan ne santa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai na haduwa da sahabbansa yana karantar da su alqur'ani amma duk ba a zabi waɗannan gidajen ba sai aka zabi gidan al-Arqam bin Abul Arqam me sababi da yasa aka zabi wannan gidan malamai sun ambata mana sababu guda uku da suka sanya aka zabi wannan gidan maimakon a zabi wani gidan da ba shi ba tare da cewa akwai wanda sun riga Arqam shiga musulunci gashi ma manzon Allah ai yana zaune a gidan Khadija. Sababi na farko da malamai suka ambata shine shi Arqam bin Abul Arqam, lokacin da ya musulunta gurin Annabi ba wanda ya san ya musulunta, ba wanda ya san da musuluntarsa. To yanzu inda za a je a hada gidansa ba wanda zai tsammani cewa Qur'ani ake karantarwa, addinin musulunci ake karantar da mutane, saboda me su mutan Makka ba su san ya musulunta ba, amma Abubakar an san ya musulunta, Uthman an san ya musulunta, Sa'ad bin Abi Waqqas an san ya musulunta, Abdurrahman bin Auf an san ya musulunta. Waɗannan inda za a je a hada gidansu zai iya jan hankali, kuma za a iya sanin me ake a gidajen nasu. To amma Arqam bin Abul Arqam, tunda ba wanda ya san ya musulunta cikin Qurayshawa, yanzu an je an buya a gidansa, an karantar da Alqur'ani, an yi mudarasarsa, Qurayshawa ba za su gane. To wannan dalili na farko kenan da ya sanya aka yi tunanin a zaɓi gidan Arqam bin Abul Arqam a matsayin santa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai na haɗuwa da sahabbansa don karantar da su Alqur'ani da kuma karantarwa addinin musulunci. Dalili na biyu da yasa aka zaɓi gidan Arqam bin Abul Arqam, shi Al-Arqam bin Abul Arqam ya fito da ƙabilar Banu Makhzum. Ƙabilar Banu Makhzum ƙabila ce cikin ƙabilun Larabawa. Ita kuma wannan ƙabila ta Banu Makhzum a duk lokacin da aka zo fita yaƙi tana riƙe tutarta ta musamman, tare da cewar akwai tutar da ƙabilar Banu Hashim take riƙewa, sai suka zama kishiyoyin juna. Ƙabilar Banu Hashim mun san ita ce ƙabilar Annabi, ƙabilar da Annabi ya fito cikinta, dukansu Qurayshawa ne. Babbar ƙabila ce ta Quraysh, wacce ƙarƙashinta akwai ƙananun ƙabilu. To shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da ƙabilar Banu Hashim, wacce ita ƙaramar ƙabila ce ƙarƙashin ƙabilar Quraysh. Shi kuma Al-Arqam bin Abul Arqam ya fito da ƙabilar Banu Makhzum, wacce ita ma ƙabila ce ƙarama ƙarƙashin babbar ƙabila ta Quraysh. To sai zamanto a zamanin jahiliya, idan an zo fita yaƙi, ƙabilar Banu Hashim galibi ita take riƙe tuta, saboda kakansu, kakan ƙabilar Banu Hashim shine ya ƙirƙiro al'adar riƙe tuta in za a fita yaƙi. To sai zamanto sun gaji wannan daga gurin kakansu. To sai ƙabilar Banu Makhzum ita ma ta ce ita ma ita riƙe tuta ta, sai ta zamanto kishiyarsu, ta zamanto kishiyar ƙabilar Banu Hashim, sai zamanto babu gamaciji tsakanin ƙabilar Banu Makhzum da ƙabilar Banu Hashim. An gane bayanin, suka zamanto kaman masu cin ƙafar juna. Ƙabilar Banu Hashim tana cin ƙafar ƙabilar Banu Makhzum, ƙabilar Banu Makhzum tana cin ƙafar ƙabilar Banu Hashim. An fahimci bayanin. Annabi kuma da ƙabilar Banu Hashim ya fito, Arqam bin Abul Arqam da ƙabilar Banu Makhzum ya fito, ba wanda zai kawo a tunaninsa cewar za a samu wannan ittifaqin tsakanin ɗan ƙabilar Banu Hashim da ɗan ƙabilar Banu Makhzum, har ɗan ƙabilar Banu Hashim ya zo ya zauna gidan ɗan ƙabilar Banu Makhzum. Ba wanda zai kawo wannan a tunaninsa. Ya muka ga siyasar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To da suka kula da haka, sai suke kebewa a gidan Al-Arqam. Duk wani Quraishi ba zai taba kawowa a tunaninsa cewar ɗan ƙabilar Banu Hashim za su zauna inuwa ɗaya da ɗan ƙabilar Banu Makhzum ba. To da aka kula da haka, sai Annabi ya tabbatar da a zaɓi gidan Al-Arqam a matsayin santa na haɗuwa, shi zai je, wasu ma za su je, Ali zai je, Ali shi ma fito da ƙabilar Banu Hashim. To ba wanda zai tunanin Annabi zai je gidan Al-Arqam bin Abul Arqam, saboda ƙabila Annabi kishiya ce ta ƙabilar Al-Arqam bin Abul Arqam. To wannan dalili na biyu kenan da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da a zaɓi Darul Arqam bin Abul Arqam a matsayin santa da zai na haɗuwa tsakaninsa shi da sahabbansa don karantar da su Alƙur'ani da kuma darussa na addinin musulunci. Sai dalili na uku da malaman tarihi suka ambata, shi Al-Arqam bin Abul Arqam matashi ne, bai ma daɗe da balaga ba lokacin da Annabi ya fara da'awarsa, don a lokacin malamai suna cewa bai haura shekaru 16 ba a duniya. To tunda matashi ne wadda bai wuce shekaru 16 ba, kaga ba wanda zai tunanin cewar za a kai wani abu gidansa, inda akwai wanda sun girbe shi. Akwai irin Sayyidina Abubakar, a lokacin yana da shekara 38, to za a bar dan shekara 38 za a bar gidan dan shekara 38 a tafi gidan dan shekara 16 kaga ba zai yiwu ba ga irin su Abdulrahman dan au irin su Uthman dan Affan duk sun haura 30 kaga wadannan duk ba za a bar gidajen su ba a tafi gidan dan shekara 16 ai matashi ne yaro ne dole za a duba wanda ya dan fara girma ko ya dan fara manyanta ko kuma shi manzon Allah karan kansa a ce aje gidan sa haɗu to Quraishawa ba za su kawo a tunanin su cewar za a je a hada a gidan matashi wanda bai wuce shekara 16 ai wani abu da ya shafi addinin musulunci ba to wannan dalili na uku kenan da ya sanya aka zabi wannan gida na Al-Arqam bin Abil Arqam a matsayin santa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai na haduwa shi da sahabbansa dan karantar da su Al-Qur'ani kuma sai aka wayi gari wannan zabi na annabi haƙarsa ta cimma ruwa sai zama tunda annabi yake wannan da'awar tasa wata uku da ya share yana da'awar ba a taba gane a ina yake haduwa da sahabbansa ba saboda babu wanda ya taba kawa a tunaninsa annabi zai hadu da sahabbansa a Darul Arqam bin Abil Arqam sai zama har ruwa lokacin da aka fara bayyana da'awa ba wanda ya taba sani cikin Quraishawa cewa ga inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake haduwa da shi da sahabbansa saboda yanayin guri da aka zaba guri ne wanda akwai sirri sosai kuma guri ne wanda ba zai ja hankali ba sannan su ma karan kansu mutanen da suke shiga musulunci nagartattun mutane ne waɗanda suke iya kiyaye sirri to wannan yasa har annabi ya kai munzalin fara bayyana da'awarsa Quraishawa ba su ankara da inda yake haduwa da shi da sahabbansa ba to wannan a takaice bayani kenan dangane da abin da ya shafi da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aboye wannan gaba ta farko kenan gaba ta biyu da zamu je gare ta kafin mu shiga babi na gaba wanda yake biye mu wannan babin akwai darussa da zamu dauka karkashin wannan da'awa ta manzon Allah da yayi ta aboye akwai darussa da fa'idoji da zamu dauka karkashin wannan da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi ta aboye darasi na farko da zamu dauka karkashin da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi ta yinta aboye malamai suka ce ilhama ce Allah madaukakin sarki yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama akan idan yazo fara da'awar sa yayi ta aboye boye ta kariya bayyana ta hakan kuma annabi yana karantar da masu da'awa a kowane zamani a kowane guri a kowane gari a kowace ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallama yana karantar da su cewar ya kamata duk wani mai da'awa ya zama yana mai taka tsantsan kuma ya zama yana rike duk wani abu da zai kange shi ya kare shi daga sharrin makiya kenan ba so mai da'awa ya zamanto mai gabagadi mun san gabagadi komi kawai a ce wai straight forward ba a so mai da'awa ya zama haka wasu abubuwan sai an saya wasu abubuwan sai an rufa wasu abubuwan sai an yi ɗan dabaru wasu abubuwan sai an yi hikima kar ka zama kai fi ɗaya kawai kai koyaushe gabagadi a wasu gurare in kai nasara wasu gurare za ka samu tasgaro to ana so mai da'awa duk wani abu da ya san zai agaza masa wajen nasara a da'awarsa to yayi amfani da shi ko da wannan abun yana da alaka da hikima na saye ko boyewa to ana so mai da'awa ya amfani da wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da al'ummarsa wannan fa'ida ta farko kenan da zamu dauka dangane da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi ta yinta a koyi fa'ida ta biyu da zamu fita da ita dangane da da'awar manzon Allah da yayi ta yinta a koyi malamai suka ce wannan na nuna maka duk wani abu da ka sani yana farawa ne tun yana jinjiri gabanin ya zo ya girma ba a taba haifan yaro an haife shi da gemu kuma ran da aka haife shi yana gudu yana magana yana cin abinci ina jin ba yaron da aka taba haifansa da hatta annabi Isa da ya magana a tsumman goyo ai baya tafiya baya cin abinci to tunda ake haihuwa abinda ake haihuwa za a haife shi yana jinjiri baya magana baya tafiya baya cin abinci za a yi tare nan sa kadan 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 farko baya cin abinci sai nono kawai shine iya abin da zai iya sha ba za a zo a tura masa tuwo ba ba za a haifi jariri yau a ce a kawo tuwo a bashi ba ko ku kawo shinkafa a bashi har kunu ba za a bashi ba sai kadan kadan ana bashi nono ana bashi ruwa a zo matakin za a iya bashi koko za a iya bashi kunu a zo matakin za a iya bashi abinci mai dan laushi haka har a zo munzalin zai iya cin abinci to haka zalika ana rike shi a tsumman goyo har a zo a matakin zai iya zama a zo matakin zai iya rarrafe a zo matakin zai fara tatata har ya zo ya iya tafiya har ya zo ya iya gudu kadan kadan to duk wani abu da ka sani yana farawa ne yana jinjiri kenan ba a so musulmi ya zama mai ci da zuci ba a so ka zama kai kawai sha yanzu magani yanzu duk abin da ka fara ka sani cewar a hankali ake ronan sa yau da gobe yau da gobe matakin da kake so ka je can na kololuwa yau da gobe zaka iya zuwa amma ba rana daya ake zuwa ba sai an bi a hankali mataki 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 har aje to wannan da'awa ta annabi da ya fara yin ta a boye wannan na mana isharar haka cewar yanzu ta taso tana jinjira dole renanta za a yi kadan 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 kafin ta zo ta bunƙasa ta shahara da ta girma wannan ishara ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana cewa duk wani abu da ka sani yana farawa ne jinjiri gabanin ya zo ya nuna ya cika ya tumbatsa ya zamanto ya bayyana ya shahara fa'ida ta kusa da ƙarshe darasi na kusa da ƙarshe da zamu dauka daga da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zamu fahimci muhimmancin kiyaye sirri zamu fahimci muhimmancin kiyaye sirri yanzu annabi da yayi ta wannan da'awa ta sa a boye ai sirri yayi ta yi tsakanin sa da sahabban sa mu koma baya kadan sayyidina ali lokacin da yazo yitar da manzon Allah suna sallah shi da matarsa Khadija abun ya bashi mamaki bai san wannan ibada ba bai taso ya gani ana yi a gidansu ba bai gani ana yi a cikin Makka ba shi kuma a Makka ya taso sai abun yake bashi mamaki annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito masa da al'amarin yace addinin musulunci ne wahayi aka fara mu in zaka shiga bismillah sai yace a zai je shawari da babansa ne annabi yace masa dayan biyu in ma ko ka shiga ko ba ka shiga ba ka kiyaye wannan sirri kenan wannan da'awa da annabi yayi ta yi duk wanda ya musulunta ana bashi musuluncin ya karba ya shiga musuluncin amma sirri ne ba a yadda ya je banka dema wani ba sai wanda yake da tsammani mafi rinjaye in ya je banka dema masa shi ma zai shiga to wannan babu laifi amma ba a so ya je bude wannan sirri kenan wannan yana nuna mana muhimmancin kiyaye sirri a addinin musulunci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya fara da'awarsa da'awar ta zamanto cikin sirri kenan babu laifi ka kiyaye wasu abubuwan ka na sirri karka bayyana wa mutane addinin musulunci ya san wannan sannan kuma shi wanda ka bashi sirrin sa ba a so ya je ya buda ma wani saboda addinin musulunci baya goyon bayan haka shi yasa idan mun kula da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa zamu dauki darussa masu tarin yawa dangane da kiyaye sirri manzon Allah mutum ne mai kiyaye sirri duk wanda ya masa sirri baya bankadewa to sai dora sahabbansa kan wannan tarbiyya duk sahabin da annabi ya masa sirri baya zuwa ya bankadema wani haka nan duk sahabin da yayi wa dan uwansa sahabi sirri baya zuwa bankadema wani saboda tarbiyya ce ta manzon Allah akwai misalai suna nan ba iyaka a wannan gabar Allah madaukakin sarki ya ba mu labari cewa wa id asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha kaga kenan annabi yana sirri ka ambata ka bada labari yayin da manzon Allah ya je yayi sirri wa ɗaya daga cikin matansa wani labari kaga wannan Allah da kansa yake bada labari cewa annabi yakan yi sirri zai yi sirri da matansa zai yi sirri da sahabbansa ya samu sayyidina Abubakar sai sirri tsakaninsa da shi da sayyidina Abubakar wani irin sirri suka yi yace shi yar sayyidina Umar Hafsa ta kwanta masa a rai inji manzon Allah yana so ya aure ta ya ga sayyidina Abubakar saboda aminin sa ne aminin manzon Allah ne har ma manzon Allah yake cewa لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أتكلم الأمر صا دازيرك إبدادي تدا أبو بكر زيرك مصعيم بدادي مسوينا نكرش نقولوا الوا تسيدنا أمر كما حبسة مجن ترسوها يي da mijin Hafsa ya rasu, Hafsa ta shiga matsanancin yanayi na rabuwa da mijinta, saboda Allah ya dauki rayuwarsa dan kaunar da Hafsa take masa. Sai Hafsa take ga ita kan ta yi babba asara, zai wahala a duniya ta sake samun mutum irin mijinta, mai kyakkyawan hali, mai iya mu'amala, iya zamantakewa. Wannan sai ya jefa Hafsa cikin matsanancin yanayi. Mahaifinta Umar kuma sai ya tausaya mata, to sai yake fatan ta samu wanda ya fi mijinta alkaini, sai dinga bibiyan waɗanda yake ga mutanen kirki ne, masu falala ne, masu ɗaukaka ne, yana tallata musu Hafsa. Ya je gurin Sayyidina Abubakar, ya ce Sayyidina Abubakar, Hafsa mijinta ya rasu, kuma ta yi ta kaba ta ƙare, in kana da buƙata ga auren mace to zan auren maka da ita. Abubakar kuma mun san maganar da suka yi da Annabi, sai shiru, bai cewa Sayyidina Umar kuma ba, Sayyidina Umar sai bai ji daɗi ba, ya taso ta kana zai zo ya tallata masa ƴarsa, amma ya shiru, akalla da ya ce masa ba na buƙata, amma bai ce masa ba buƙata ba, kuma bai ce yana buƙata ba ya shiru, sai bai ji daɗi ba. Sai ya je samu Sayyidina Uthman, tunda yana ga yanzu Sayyidina Abubakar ai mutum ne mai ɗaukaka kuma mai falala, ta rasa mijinta, to in har ta samu Abubakar ta samu wanda ya fi mijinta alkaini, to da Sayyidina Abubakar bai masa martani ba, sai je samu Sayyidina Uthman, sai ce Hafsa mijinta ya rasu, kuma ta shiga wani yanayi, to shine nake ga in har kana da buƙatuwa zuwa ga mata sai na auren maka, kuma lokacin sai aka dace. Sayyidina Uthman matarsa ta rasu, matar Sayyidina Uthman ta rasu, ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce Ruqayya, Allah ya mata rasuwa. To tunda yanzu matarsa ta rasu, Sayyidina Umar yana ga dama ce ya samu na ya tallata Hafsa gurin Sayyidina Uthman, kuma Sayyidina Uthman yana ga zai iya karba, shi ma sai ya masa shuru, bai tanka ba abin, sai bai masa daɗi ba, shikenan sai ya koma gida. Bayan ɗan wani lokaci sai aka ce ai Annabi yana so ya auri Hafsa. Sayyidina Umar ranan aka ce har bacci ma ya kasa saboda murna, shi da yake ga matsayin Hafsa bai kai ta auri manzon Allah ba, in ma ko Uthman ya, shi baya ma tunanin manzon Allah, yana ga ko Uthman ko Abubakar, sai gashi manzon Allah da kansa yake neman auren Hafsa. To da aka aurar wa Annabi sallallahu alaihi wasallama da Hafsa, sai Abubakar ya zo ya samu Sayyidina Umar, yace na san lokacin da ka zo ka tallata mun Hafsa ban karba ba, na san baka ji daɗi ba, to amma ba komai yasa nayi shiru ba, saboda bana so in banka da sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dan manzon Allah ya same ni ya min sirri cewar yana so ya aure Hafsa, to wannan sirri ne tsakanina da manzon Allah. To sai naga kuma bai kamata a ce na bude sirrin manzon Allah ba, to shi yasa ban ce maka eh ba, kuma ban ce maka a'a ba, amma da manzon Allah bai nufi auren ta ba, da zan aure ta, saboda Hafsa ai mata aure ce, saboda ta samu tarbiya gurin ka kai Umar, sannan kuma mace ce ni inda mace ta kai ta kai, to kaga tarbiya ce ta Annabi rike sirrinsa. To shi kuma Sayyidina Uthman, dalilin da yasa shi ma yake tankawa, shi ma sirrin ne tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da aka zo ana ba Annabi labari cewa Sayyidina Umar yana tallata Hafsa ga Uthman, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, Hafsa za ta auri wanda yafi Uthman alkhairi, kamar yadda shi ma Uthman zai auri wacce tafi Hafsa alkhairi. Kaga ƴar Annabi Uthman ya aura, wace ce ya aura bayan Ruqayya? Ummu Kulthum, ai kaga ta bi Hafsa alkhairi, sannan Hafsa kuma ta aure Annabi, Annabi yafi Uthman alkhairi. To wannan labari da yazo kunnan Uthman, shi ma yaga sirri ne na Annabi, sai ya rufe. Da Sayyidina Umar yazo yana tallata masa Hafsa, sai ya ja bakinsa ya shiru, yaga bai kamata wannan sirrin, tunda Annabi ba bainal jama'a ya bayyana ba, bai kamata shi ma ya bayyana ba, sai ya kiyaye. to wannan tarbiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dora sahabbansa duka akai ba wanda zai je bude sirrin manzon Allah ko kuma ya bude sirrin wani yar sa Fatima Allah ya tada ita ta zo gidan annabi ziyara annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune a gurin zaman sa